أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدساجوا وإن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان لنشي قبدا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى. Wannan shine majalisin mu na 142 a cikin karatun wannan littafin. Muna tara ga watan Rabiul Akhir, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 1 ga watan goma a kalandar Bature 2025. Idan ba manta ba, wancan satin mun shiga cikin shakhsiya ta 48, shine Khubayb bin Adi, wanda malam ya mana matashiya akan shi wannan bawan Allah sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah kara min yarda irin bayani ko dan bayani akan shi. Malam sai yake mana bayani, yake cewa ai bawan Allah nan an yi yakin Badar da shi, an yi yakin Uhud da shi, kuma lokacin da aka yi qissatul raji', abin da ya wakana ar-raji', shi ma yana da abin a zo a gani a cikin shi. To shine malam zai ba mu labarin, yake cewa fa mahiya qissatuhu, menene labarin wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya wakana an ar-raji'. Kuma yanda wancan sati da muka bayyana, muka ce ai hadisatul raji' ko qissatul raji' shine wata warwar alƙawali wanda wa'ansu daga cikin wa'inda suke tutiye sun musulunta sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wani yanayi. Wannan shine abin da ya wakana. Malam zai dan mana matashiya, sannan ya kawo mana hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi, haka ashabu sunan sun hutar da hadisin. Yake cewa aslu qissatul raji', asalin wannan qissa wanda ake kiranta da ar-raji', yace anna wafdan min qaba'il 'Adl wal Qahr, lalle wata tawaga daga cikin qabila 'Adl da qabila al-Qahr. Qabila 'Adl da Qahr dukkan su ainihin qabilu ne wanda suka rabu gida biyu, ko kuma ɗiyan dangi ɗaya ne, su ne daga ɗiyan dangin Al-Hawn bin Khuzaima bin Mudrika. Wannan shi ne ainihin kakansu da suka tashi sai suka rabu, sai aka samu qabila guda biyu, qabila 'Adl da qabila al-Qahr. Wa'innan 'yan ƙabilun sun zo qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yuzkuru anna anba'al islam wasalat ilayhim, sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, sun suke cewa manzo Allah ai labarin musulunci ya iso zuwa gare mu, dan haka wa annahum yahtajuna ila rijalin yuallimunahum ad-din wa yaqra'unahum al-qur'an, suna buƙatar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada su da mutanen da za su koma cikin kabilun su, za su karantar da su abinda addinin ya kumsa, za su karantar da su wannan al-qur'an da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. A lokacin nan shi dama manzo Allah miye burin shi? Burin shi isar da wannan sakon, saboda an umurce shi ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata, ya kai wannan annabi ka isar da sakon da aka dora maka yaunin isar da shi. To wannan sako kuma hamma a tarro ka gida a ce ba mu inda za su karantar da mu addini, ai wannan abun madalla ne. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wata ba, fa arsala an-nabiyyu ma'ahum rahdan min ad-du'ati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika musu wata tawaga wanda suke masu kira ne zuwa ga wannan addinin na musulunci a larabci idan an ce arhaq shine daga goma abin da yi sama daga goma abin da yi kasa yake cewa manzon Allah sai ya tura musu wannan tawaga yarasuhu ma'asim bin sabit wanda yake jagoranta wannan tawaga shine asim bin sabit al-ausi yana ɗaya daga cikin manya-manya ko yana ɗaya daga cikin na horko-horko wanda suka musulunta a garin Madina tun lokacin tana garin Yathrib lokacin da Mus'ab bin Umair ya zo da da'awashi yana ɗaya daga cikin na horko-horko wanda suka karɓi wannan addinin na musulunci kuma ya yi yakin Badar tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma an yi Uhud tare da shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarce ta ne kasancewa ana cewa ana lissafa shi daga cikin masu jewa mashi ko masu jewa kibiya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiransu da ar-rumat kuma lokacin da abin da yake ya kawo a yakin Uhud Asim bin Sabit ya nuna bajinta wanda ba kowa ya nuna irin ta ba sune wanda suka tsaya gindin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jini na zuba akan manzon Allah ana manzon Allah ya mutu sune wanda suke tsaye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu wanda zai iya samun manzon Allah to he ya same su kafin ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi yake kara tabbatar maka wannan Asim in bai ba awai ba kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tsarin shi duk lokacin da zaka gani manzon Allah ya jagoranci wani ya jagoranci wata tawaga ko da mutum biyu ne to wannan mutumin ba awai ba zaka samu yana da wata fifiko a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma lokacin da manzon Allah zai jagorance shi jagoranci wannan al'umma zai kasance wannan mutumin yana da wani abu wanda ko wata maziyya ko wata fadala in ya kasance shine jagoran to tabbas za a samu abin da ake so shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jagoranci Asim bin Sabit ya kasance ya jagoranci wannan masu da'awa diddan su ta hizo wannan kabila ta Adl da Qara su karantar da su alqur'ani su fahimtar da su wannan addinin na musulunci yace fanqalqal jami'u hatta idha kanu bayna asfanin wa makka dukkan su wannan tawaga wanda manzo Allah ya musu umurni suka kama hanya kamar yanda aka musu umurni su bi su tahi su karantar da su addini su karantar da su alqur'ani yace har sai da suka zo wuri wanda ake kiran shi ko wani wuri wanda yake tsakankanin Asfani da Makka wannan wuri yana kusa shine malam ya kawo yake cewa qariban min miyahi Huzail kusa da wani wuri wanda kabilar Huzail suke zuwa suke ko mashaya ta kabilar Huzail inda suke zuwa suke daukar ruwan su wannan wuri tsakankanin Asfani da garin Makka shine malaman tarajum ko malaman geografiya suke cewa wuri ne wanda yake yammacin garin Makka tsakankanin shi da garin Makka kilo 80 a yanzu al-sahin da ake a wannan wuri anan ne inda wa'annan mutanen gadaru sha'ara du'ati bi anna ashabahum gadaru bihim wannan wa'inda manzo Allah ya sanya su huto su tayi su karantar da wannan al'umma alqur'ani da addinin su sai suka warware alƙawalin da suka yi da tare da su da wa'annan mutanen al-gadr shine yaudara shine bayan mun zo mun yi magana ga abinda zai kasance kurun bayan an yi tahiyya sai ka warware abinda muka yi ne yarjejeniya da alƙawalin da muka yi lokacin da suka yi tahiyya da suka kawo wannan wuri wanda yake tsakankanin Asfani da garin Makka yace a lokacin nan su Sabit su Asim bin Sabit sai suka yi suka ji a ransu wa'annan mutanen an yafa ba sun yaudare su ba ba gaskiya bane ba akan lalle suna bukatar wanda za su karantar da su addini kurum yaudara ce tsaba geranta dan a ba su wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su zai suka shi su a lokacin nan miyawa kana istasrahu Huzailan anhu alaihim wa'annan ɗan kabila Adl da Qara kurum sai suka nema agajin ɗan kabilar Huzail kabilar Huzail tana ɗaya daga cikin manya-manyan kabiloli daga cikin kabilolin Larabawa yace a lokacin nan sai suka nema su zo su agaza musu a lokacin nan miyawa kana yace wa faz'a du'ati ila aslihatihim wa'annan duk masu da'awa malaman nan da aka tura su karantar da su addini kurum sai suka warto suka ciro makamman su yuqatilu الغادرين جنس ياكي وإن من وندسك يودريس ومن أعانهم من قبيلة هزيل دوئن دسك تيما كامس لقبيلة هزيل إيش وماذا يجدي قتال نفر يعدون على الأصابع نحو 100 من الرومان إيش تو بياما ميزي مي ونقاتا كو ونقالو بلزي زي سامتانا دعك كيوي متاني قدا قوما وند متن قريبي سك كيوي يسو كما متن قريبي إنن كو wanne da kai kibiya a tare da shi yace me zai wani katabus za su iya ma wannan mutane 200 ai a halin da ake cewa kamin fi'atin qalilatin galabat fi'atan katiratan ai ba a irin wannan wuraren bane ba shine nan malai yake cewa ma za yujdi qitalu nafr yace to mima in tsararrun mutane zai amfana musu a ce dan sun mari ko dan sun turo makamman su a ce sun wajahanci mutum 200 yace yu'adduna 'ala al'asabi li nahwi 100 min ar-rimaqa min ar-rumati wanda ana iyawa alissafa su da yatsotsi wai su dukan su mutum 10 ne yace akan mutane guda 200 wanda kowanne da kibiya a tare da shi yace wara'ahum qaumun yashudduna 'azrahum bayan wannan mutane 200 kuma da kai waɗansu mutane wanda suke goya musu baya suke karfafa su bayan 200 nan masu kibiyoyi kaga wannan in ma sun ce su yi aikin banza ne ba wani abin da zai tanada musu kurum sai dai a kashe su duk da dai zamu zo riwaya ta Imam Bukhari za ta fayyace mana abin da ya wakana a cikin wannan al'amari yace lidhalika lam yalbas 'asim wa suhbahu an qutilu yace a wannan halin 'asim ba dan jinkirta ba kurum sai ga 'asim da waɗanda suke tare da shi mutum bakwai dukkan su sun riga sun zube a matsayin matattu a wannan hili yace wastaslama lil asr minhum thalathatu nafarin mutane guda uku su kuma suka bada kawunan su akan su kasance fursuna na yaki sune Khabi'u Khubayba da Zaid bin Jasina da Abdullah bin Tariqa wa innan suka yarda suka aminta akan alƙawarin da suka yi yace fastaraqahumul huzaliyuna mutanen ɗan kabilar Huzail ne suka kama su a matsayin fursunan yaki suka maida su bayu wa kharaju bihim ila makka suka huta da su zuwa garin makka liyabi'uhum bi dan su sayar da su a garin Makka a ga wannan shine ake kira da tozarci in sun kama su ai kamata ya su rike su a matsayin fursunan yaki a aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ya a nemi fansar su sai bu si haka ba sai suka dauke suka kai su matsayin bayu zuwa garin Makka shi kuma wannan idan muka dauka zamu gani ya sha bamban da abinda addinin musulunci suke yi sai san ya idan ka koma da kai Ahmad Baba al-Tambukti ya rubuta wani littafin shi da ake cewa al-kashf wal-bayan li asnabi al-majlub sudan yana daya daga cikin littafin bayan an dauke shi ɗan mulkin mallaka sun dauke shi sun kai shi hijira zuwa garin Maroc yana zaune a nan sai ya ga irin abinda yake wakanuwa mutanen mu na nan Afirka daga Mali abinda ya gangara nan Niger duka aira kwasan mu ana kai mu bakin tekun Maghrib Maroc ana sayar da mu a matsayin bayu to wanda abin da ya gani shi bai sani ba a lokacin da ya ga hakan sai ya ce ai wannan abin bai daga cikin addinin musulunci bawa yana da sharadda da kai abubuwan da suke sai ya suke iya sanyawa wane kasance bawa wanda asalin shi musulmi ne ina shi ina bauta yayi dogon yayi wata risala wadda ita ce ake kiranta al-kashf wal-bayan li asrafi majlub sudan litahi ne yana daya daga cikin makhdur wanda yanzu an babba shi litahi ne wanda ya wabba hukumta addinin musulunci kan abin da ya shahi bauta wannan abin da suka musu abu ne wanda yake ya sha bamban da ka'ida ta ƙasa da ƙasa ya sha bamban da ka'ida wadda take ta relation international tsakanin waccan ƙasa da waccan ƙasa a cikin musulunci ko kuma a cikin kafirci yake cewa ma'ana bai'uhum bai'uhum bi makka taslimuhum lil qatlatil mutarabbisina mal yake cewa ma'anan sayar da su a garin makka a matsayin bayu shine meka su ga wa'inda suke neman daukan fansa akan kisan da aka yi wa mutanen su lokacin da aka yi yakin badar da lokacin da aka yi yakin uhud yace fa inna ulaika nafar yace kaga wa'innan mutanen tsararrun nan guda uku nan minar rijal alladhina qatalu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan mutanen suna ɗaya daga cikin mutanen da suka yi yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi Badr lokacin da aka yi yaƙin Badr a shekara ta biyu yace wa Uhud da lokacin da aka yi yaƙin Uhud a shekara ta uku li ahli makkata game da mutanen garin makka ladaihim sa'aratun yuwadduna al-istifa'u minha yace suna da wata fansa da suke so su dauka suna so su warkar da fansar su akan waɗannan mutanen guda goma shi sanya suka yi wannan abun akai su a sayar da su a saida wa waɗanda suka cancanta su ɗauki fansar su wannan ba don komi ba saboda baƙin cikin da suke cikin shi don koya ɗan sauƙaƙa kamar abin da ya wakana ne da Hindu yarda Allah shi tabbata a gare ta lokacin da aka kashe lokacin da Hamza ya kashe mata mijinta me take cewa tace wallahi ta dauki fansa ta dauki mutumin da zai kashe Hamza in ya kashe shin kuma ya tsaga cikin shi ya dauko mata zuciyar shi duddan ta tattauna ta tabbatar da ta dauki fansa akan ma'ayinta akan mijinta kaga wannan abubuwa ne wanda aka yi su a lokacin jahiliya wanda da yawa daga cikin mu'in da aka yi wannan abin da su dukkan sun dawo sun yi mu abun ubangiji
saboda su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta ga wanda ya kashe Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi ya dawo ya musulunta ya kyautata musuluncin shi kurum mizan gardin da manzon Allah ya me shine yace banna son ganin ka in ka zo ka ringa zama bayana shi ma ba wani abba ne ba wai ba dan saboda yana tunano me dan uwan shi yana tunano me babban shi dan haka shi ma manzon Allah yace koma baya saboda shi kaida ta musulunci al-islam yajibu ma qablahu ko aw yahdimu ma qablahu musulunci yana rushe duk abinda ka riga kai ka aikata a can baya da zaran ka huta daga addinin musulunci ko kuma da zaran baka shigo cikin addinin musulunci ba kai wa addinin musulunci aika ko wata iri ce radda ka shigo addinin musulunci to ta wanke dukkan abin da ka aikata da kai da wanda ya shekara 1000 a cikin addinin musulunci dukkan kudi a gun ubangiji sai dai kurum inna akramakum indallahi atqakum wanda yi ka jin tsoron Allah shine yi ka kusanci a gun ubangiji hakan ba zai yana ɗaya daga cikin abin da zai ƙara tabbatar mana da haka riwaya ta dan Abdullahi bin Amr bin al-As yake ba mu labari lokacin da baban shi Amr bin al-As Allah ya kawo lokacin mutuwa yace yana kwance ya hushe da kuka yace yana kuka ya juya kansa zuwa katanga yana kuka sai yake ce me baban me zai sanya ka kuka kuna ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi da kuka za kun bude birni kaza kun yi kaza yace kuma yanzu wai dan mutuwa ta zo haka ringa mata kuka ka san da ka samu lahmani a gun ubangiji zaka samu gidan aljanna yace wallahi tallahi ana al'amarin ba haka bane ba yake cewa in ka dauki rayuwata ina iya dora maka ita akan abubuwa guda uku yace na farkon ta shine lokacin da aka aika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin jahiliya yace an aika da manzon Allah nan dan gida ne wa dan uwa ne wa gare mu ba amma dai ba wanda muka tsana kamar shi ba wanda muke nema mutuntun shi mu kashe shi kamar shi yake cewa na rantse maka da Allah a wannan lokacin da Allah zai bani dama akan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace wallahi da sai na kashe shi yake cewa tahiyya an baka manta ba Amr bin al-As yana ɗaya daga cikin mutanen da mutum guda biyu wanda aka tura su garin Habasha su tayi su yi ne gosiyan Najashi diddan Amido su Ja'far bin Abi Talib zuwa gida a cigaba da azabtar da su haka me ya kawo haka a dawo su da addinin musulunci kyamatar su da Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa a wannan halin ina da yaqinin da Allah ya riga ya dauki raina yace wallahi ba abinda zai hana ni shiga wutar jahannama mutumin da yake adawa da addinin musulunci yake adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ka sani fa ma za ba da al-haqqa illa talat batace ake kanta kuma batan nan kuma wutar jahannama take kaiwa yake cewa mataki na biyu na daga rayuwata shine lokacin da Allah ya nufaci ni da addinin musulunci ya wanke kirjina ga wannan addinin na musulunci naji ba abinda nake so illa in hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in me mubaya'a in shiga cikin wannan addinin na musulunci yace nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace manzon Allah ba na hannunka in yi maka mubaya'a yace manzon Allah ya miƙo mini hannuna ya miƙo mini hannun shi yace hannayi yunkurin miƙa mai hannun shi in me mubaya'a sai na janye hannuna sai manzon Allah yace me ya same ka ya aka yi ya kai Amr bin al-As yace manzo Allah ka muni alƙawari daya yace menene alƙawarin da zan maka yace shine ka muni alƙawari Allah zai kankare muni duk abinda zai shahe muni duk abinda na san na aikata ka muni shigo cikin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai Amr amma alimta anna al-islam yahdumu ma qablahu aw wata riwaya amma alimta anna al-islam yajibu ma qablahu yace ya kai Amr shin baka sani ba addinin musulunci yana rusa duk abinda ka san ka aikata wanda yake koma bayan abinda addini ya umurce ka aikata na adawa da ubangiji na cin mutuncin musulmai na duk abinda ka san ka aikata wanda yake haramun ne idan ka shigo musulunci ya riga ya rusa wannan yanzu kwantar 00 sabon lissafi za a fara maka in kai na kirki a rubuta in kai na lada a rubuta yace a wannan halin na miƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hannuna na mai mubaya yace wallahi daga wannan ranar yace ba na iya daga idanuwa na in kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kurjini yace da zaka tambaye ni a yanzu ka ce mini yaya siffar manzon Allah take yace wallahi ban na iya baka labarin yanda manzon Allah yake yace bin taba daga idanuwa na muka ido hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo ya zai sadaka saboda kurjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a wannan halin yace wallahi da Allah mana rasuwa a wannan lokacin yace aljanna ita ce makoman mu ba ma tantama akan haka saboda mun yi wa addini abinda ya dace mun yi wa addini abinda yake iya sanyawa ubangiji ya ma bawa lamarin shiga gidan aljanna yace mataki na uku abu ne shine yake cewa bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka wayi gari a cikin sahabbai ba manya kamar mu, dama mu ɗan dangi ne, dama an san mu da iya kaza da iya kaza, da muka zo he muka ƙara wa tahiyyar mu kulliya tilas aida. Yace bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasance an wakiltar da mu runduna, an wakiltar da mu bude gariruwa, an ba mu jagorancin gariruwa. Yace shi kuma jagoranci wani abu ne wanda yake mai zaman kanshi, in aka ce an jagorantar da kai to wajibi ne kai adalci akan wannan mutanen, wajibi ne ka bibiya ya cin su yake, ya shan su yake, yaya suka kwada, ya sun amuntu, ya wajibinka ne sai kai haka. Yace to a wannan halin bun sani ba, in Allah ya dauki raina bun sani ba, shin gidan aljanna ne ko kuma gidan wuta? Da kai wani bawa daya ko da kai wanda aka jagorance shi, a jagorance wanda Allah ya kaddara zan jagorance shi a rayuwar mu ta nan duniya, wanda nami abinda ba haka ba, ko kuma na bar shi da yunwa, ko nami wani abu wanda zai yi muhakama ta a gaban Ubangiji, Allahu a'lam. Shi ne yake bayyanawa, yace idan Allah mai cikawa bai san ba yaya hali zai kasance a kan shi, ala ai mahallu shahid, lalle musulunci yana warware ku, yana rushe duk abinda bawa ya san ya aikata a can baya. Malik yake cewa wa natruku al-majal lil imam al-bukhari yuhaddisuna min qissatihi, yace bari mu barwa baban mu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya bamu labarin abinda ya wakana, labari wanda yake ingantacce na abinda ya wakana a wannan kissa ta Thabit da shi da Khubayb da sauran tawaga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika zuwa ga wannan kabiloli guda biyu. Yace allati rawaha lana abu huraira ya bi qawli radiyallahu anhu, yace wadda abu huraira da Allah shi tabbata a gare shi ya rawaito mana da wadan shi, yana cewa ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama 10 aynan, yace manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya tura wa'ansu mutane guda 10 dan su kasance a matsayin idanuwa, ɗan leken asiri wanda za su taya su leko wani hali ake ciki a wancan wuri. Yace fa amara alaihi ma'asim bin Thabit, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya jagorantar da wadannan mutanen guda 10, ya jagorantar musu da Asim bin Thabit, yace hatta idha kanu bil hudda baina asfanin wa makka, yace har sai da suka kasance a wani gari wanda ake ko wani wuri wanda ake kiran shi da al hudda, tsakankanin asfan da garin makka. Wata riwaya ya kawo yake cewa ba al-hudda ba al-hada'a wurin wannan ake kiran shi, yake cewa lokacin da suka kasance a wannan wurin, yace zakaru li hayyin min huzailin, a lokacin nan sai aka bawa ko mutanen lahyan na kabilar Huzail he suka samu labarin da kai wa'ansu mutane guda 10 wanda suka huto, ɗan leken asiri ne, idanuwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yuqalu lahum banu lahyan, wa innan mutanen wanda aka suka bibi bayan su ko suka huto su ne ake kiransu da banu lahyan. Yace fa nafaru ilaihim bi qaribin min 100 rajul, he suka huta suka shirya ba dan komi ba dan haduwa da wa'innan mutanen guda 10 kusan mutun kusan mutum 100, a wata riwaya kusan mutum 200, yace rajulun ramin 100 rajulun ramin, mutum 200 wanda ko mutum 100 a wannan riwaya, wannan riwaya mutum 200 wanda dukkan su mahalba kibiya ne. Yace faqtasu atharahum hatta wajadu ma'akalahum at-tamra fi manzilin nazaluhu, sai suka bibi guraban da suka bibiya, hanyoyin da waɗannan mutane guda 10 na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bibi wannan hanyoyin, yace har sai da suka zo wani wuri wanda suka tarar da sauran dabinan da suka ci, kana iya cewa ɗiyan dabino saboda ba za su bar shi wajen almanbazaranci ba, yake cewa har sai da suka tarar da wani wuri inda suka ci dabino sun zubar da saura, yake cewa sai suka tsaya a nan faqalu, sai suke cewa tamru yasrib, ai wannan irin dabinan garin Madina ne, al-yasrib shine tsohon suna na garin Madina kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina. Yace fattaba'u atharuhum, sai suka bibi guraban su hanyar da suka bi suka bibiye ta, yace falamma hasabi ma'asim, har zuwa lokacin da suna bibiyar bayan su, Asim sai ya ji a jikin shi lalle da kai wata tawaga wadda suke bibiyar su. Idan ka dauka mutum 100 mutum 200 aka ce suna bibiyar mutum 10, fasilaman wa'annan mutanen suna iya ji a ransu lalle da kai wa'anda suke bibiyar su, yake cewa lokacin da suka ji haka, wa ashabu laja'u ila mawdi'in, sai suka koma zuwa ga wani wuri, a wata riwaya zai ce laja'u ila fadfadin, sai suka koma suka kebance ko suka samu ko ta kafa suka boye a wannan wuri wanda ake kiranta farfar al-fatfat, halishin larabci shine wani wuri wanda yake da tsaho mai tsaho wuri wanda ake kiran shi ko wuri wanda yake da tsaho mai yawa shi ake kiran shi al-fatfada al-makadu al-murtafi yace he suka koma suka tayi suka samu mafaka a wannan wuri fa hata bihimul qawm wa innam mutane he suka kewaye su suna sama su sai suka kewaye su a ƙasa fa qalu lahum he suka ce musu inzilu abinda muke so da ku ya ku wa'innan tawaga ku sabko daga inda kuke fa a'tau ma bi aidikum ku bada duk abin da yake hannayenku walakumul ahdu wal mithaqu mun daukan muku alkawali kuma mun dauki yarjejeniya akan mu Allah naqtula minkum ahadan dan ba za mu kashe wani ba daga cikin ku ba abinda muke so ku sabko shi kuma shi tsari na kahuri ko ba yahude dukkan su dai uwa su daya shine duk lokacin kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minuna duk lokacin da zasu maka alkawali sai sun warware alkawalin su wannan al'ada su kenan alkawali ga musulmi aka san shi shine idan yayi alkawali za ya cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana yana ɗaya daga cikin alama ta munahunci a samu musulmi in yayi alkawali yana warware alkawalin shi idan yayi kasance wannan shine halin shi to tabbas wannan yana ɗaya daga cikin alama ko yana ɗaya daga cikin munafukai shine yake cewa a lokacin nan faqala asim sai asim yake cewa amma ana ni dai fala anzil fi zimmati kafirin yace bazan taba sabka ba akan zimma abinda ake ce ma zimma shine kamar mafaka ta wani kahuri ya dauki da wayaniya ta zai kare ni yace wallahi tallahi bazan taba sabkowa akan wannan kuduri ba yace allahumma ya ubangiji akhbir anna nabiyyika ka ba wal annabin ka labarin halin da muke ciki mu dai ba za mu sabko ba akan ko ba ma shiga cikin alkawali ba na kahuri ba saboda ko ka shigan warware wannan alkawali zai yace faramawhum bin nabal kai tsaye kurum da yace shi ba zai sabko ba ko ba zai sabko akan alkawalin su ba alkawalin ko yarjejeniya da suka yi ba kurum ya aka sa dan kibiya aka halbe shi shikenan ya fado a matsayin matacce yace faqatadu asiman fi sab'atin suka kashe asim a cikin mutane guda bakwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lama ya aika yace wa nazala ilaihim nafrun ala al-ahdi wa nafarun ala al-ahdi wal mithaq mutane guda uku sai suka yarda akan alkawalin da aka yi da yarjejeniyar da aka yi na su sabko su bada abin daga gare su na daga hannayen su makamman su su kuma za su kyale su ba za su kashe su ba yace daga cikin su minhum khubayba daga cikin su da kai khubayb sahabun wanda muke karatu akan shi yace wa zaid bin dasina da kai zaid bin dasina wa rajulun akhar da wani mutum shine abdullah bin tariq a fada mafi rinjaye yace falam mastamkanu minhum lokacin da suka tabbatar yanzu wa'innan da ukun sun sabko sun shigo cikin hannunsu aqlaqu awtara qaisihim farabatuhum biha kurum he suka sanya kibaukin su wannan awtar wannan zaran da ake sanyawa he suka sanya tsankanin hannayen su suka darme su yace farabatuhum biha suka darme su da wannan fa qala ar-rajulu salis wannan mutumin na uku shine abdullah ibn tariq hadha awwalul ghadri yake cewa wannan wa shine horkon warware alqawli shine horkon yaudara fa wallahi la ushibu yace na rantse da Allah bazan bi ku ba sai dai ku kashe ni a inda nake yace inna li bi haula'i uswatun yace lalle ni ma zan kasance abun koyi ga wayannan mutane guda bakwai wanda ku kashe sai dai ku kashe ni wallahi bazan bi ku ba yuridu alqatala yana nihin wayanda suka kashe da horkon mutanen nan guda bakwai yace fajarruhu wa alajuhu sai suka jashi a ƙasa diddansa tayi da shi suka bashi gashi yace fa aba an yashabahum sai yaki da ya bi su fa qataluhu sai suka ce to bari mu huta da kai kuma aka sa shi ma aka kashe shi wan talaqu bi khabibin wa zaid ibn dasina sai suka tayi da khubayb da zaid ibn dasina hatta ba'uhuma bi makkah har sai da suka sayar da su a garin makkah yace fa bita'a banu al-harith bin amir bin nufil khubayba dangin banu al-haris bin amir bin naufal sai suka sai khubayba dangin su kuma a wancan lokacin su banu al-haris su ne da kai uquba da kai abu surawa da kai hujayz bin abi ihaba Hujayz, ina kyauta zan sunan nashi Hujayz bin Abi Ihab, shi kuma dan uwa ne na su Uqba da Abu Surawa, da Abu Surawa wayannan sune wayanda suka sai Hubayba, sun kawo shi ai tilas ai dan a dauki fansa din nawa aka sanya farashin shi tilas a sai a aje shi, yake cewa su wayannan su suka sai Hubayb, wa kana Hubaybun huwa qatilu al-Harith bin Amir yawm Badr, shi kuma Hubayb shine wanda ya kashe al-Harith bin Amir ranar da aka yi yakin Badr. Kaga dan fansa suka san shi da Uqba da shi Abu Sur'a da Hujayz bin Abi Ihab, dan uwansu cikin su daya, bababan su daya ba, su ne wayanda suka saye shi ba dan komai ba, dan su daukan ma'ayin su fansa. Yace falabisa Hubaybun indahum asira, Hubayb sai ya zauna a gunsu a matsayin fursuna, hatta ajma'u ala qatlihi, har sai da aka hada dangi kowa da kowa, ku zo zan mu daukar wa ma'ahin mu fansa, na nesa da na kusa kowa ya hamzar ko a zo za a daukar wa ma'ahin fansa. Yace fasta'ara min ba'di banatil harisi musiyin yastahiddu biha fa'aratuhu, yake cewa a lokacin nan kamun a sanya ranar da za a kashe shi, sai Hubayb sai yake cewa ɗaya daga cikin ɗiyan al-Harisa, ita ce Zainab bintu al-Harisa, sai yake ce mata ina son wani ɗan tsinke wanda kike wani ɗan tsinke, ina so ki ɗan bani shi zan ɗan yi aiki da shi. Wannan tsinke ba dan komi ba, Hubayb ya amshe shi ne dan ya tsehe gashin hammu tashi da shi, ya sanya ya ringa cire gashin hammu tashi da shi. Sai wannan mata Zainab sai ta ɗauki wannan tsinken ta ba shi, yake cewa fadaraja bunayyin laha, lokacin da ta ɗauki wannan tsinke ta bashi da kwai ɗanta a kusa, bata ka aka ba sai ta shiga wani shagalinta, ɗanta sai ya kusanto Hubayba, da ya kusanto da shi, shi kuma dama musulmi a kullun halayya na gari gare shi, duk lokacin da zaka zamna zai bayyana maka halin shi na musulunci, to tabbas ka so shi, tabbas kai mu'amala da shi. Wannan yaro kurum sai gashi nan ita bata ankara ba, tana cikin wani shagalinta, yaro ya kusanci Hubayb, wa hiya ghafilatun hatta atahu, tana mai rabkanuwa, wannan yaron sai ya zo wurin Hubayba, fa wajadatuhu mujlisuhu ala fakhrihi wal musi biyadihi, sai ta samu wannan yaron gashi nan akan tinya Hubayba, Hubayba kuma da an yi anshenan shi da sarƙa ta ƙarfi kafa da hannayen shi, kuma sai ta samu yaro a saman Hubayba, kuma wannan tsinke a hannun Hubayba. A lokacin nan qalat, sai ta cewa fa faz'atan arafaha Hubaybun, kai tsaye ita ba ita Zainab ita take ba da labari, sai ke cewa sai nayi wani alfaza, shine waye na hurgita, wani hurgitin da Hubayb sai ya fahimci ina cikin wani hali ka aje in cutar da danta. A lokacin nan faqala Hubayb sai yake cewa atakhshayna an aqtulahu, shin kina jin tsoro ne in kashe miki danki? A lokacin nan Hubayb yake cewa ma kuntu li af'al zalika, bin kasance ba mutanen da za su iya aiwatar da haka ba. Zainab take cewa wallahi na rantsa da Allah ma ra'aitu asiran qattun khairun min Hubayb, yace ban taba ganin wani fursuna ba daga cikin fursuna wanda ake kama wanda yake da alkhairi irin alkhairin Hubayb ba, tace abinda na gani wallahi na rantsa da Allah laqad wajadtuhu yawman ya'kulu qatfan min 'inabin fi yadihi, yace na same shi wata rana na shigo wurin shi na same shi uwa ta inabi, yace gashi nan a hannayen shi yana ci, yace wa innahu lamuwassaqun bil hadidi, hannayen shi kuma an dalme su da ƙarfi, amma dai ga hannayen shi tana dagawa tana kaiwa baki hannu a darmi, wa ma bi makkata min samati, kuma kalubalen a garin makka ba wanda zai ce ma ga ayyan garaye itace nan an kawo ba inda zaka shiga ka same shi, amma dai ga Hubayb nan ga dan dabino uwa ta dabino a hannun shi, irin wannan a samu irin an ce wannan an kuda shine daga uwar shi a turo wannan gimshikin dukkan shi, yace he gashi a hannayen shi nace, tace wallahi na rantsa muku da Allah, kuma abinda Imam al-Bukhari ya rawaito inda da kwai isradin da kwai da kwai zuwa a cikin shi da bai kawo shi cikin littafin shi ba. Zainab take bada labari tace wallahi gashi nan irin dai abinda Ubangiji yayi wa Maryamu alayhi salatu wa Maryam mahaifiyar Annabi Isa, yake cewa kullama dakhala alaiha Zakariya al-mihrab wa wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, yake cewa duk lokacin da Zakariya ya shigo inda Zainab inda Maryam take a killace take ibadata, kun sai ya samu arziki a tare da ita abinda babu shi a gari ba kakashe ba sai ya same shi ne a gaban Maryam tana amfanuwa da shi tana ci shi Maryam ina kika samu wannan wani ya kawo miki sai ce a ai wannan ai daga gungun ubangiji ne shi Allah yana arzuta bawan shi ba tare da wani hisabi ba yadda ya ga dama haka yake yi game da bawan shi to Zainab take bada labari tace wallahi zan samu wannan inabi danyen inabi a hannayen shi yana ci kuma hannaye a darme yace amma dai kuma a garin Makka babu ɗayan itace wanda za a ce ga suna inda ma a ce wani yana iya zawwa da su ko da kwai shi a cikin gari yake tunanin a wani ne ya tasalluli ya shigo gidan ya kawo me babu ma a garin Makka duk komun kudinka baka samu ba yace wannan abin da nake yace wa kanat taqulu Zainab ta kasance tana cewa innahu larizqun razaqahu Allahu khubayban yace ai wannan arziki ne kurmun Allah ne kadai ya isa ya arzuta wannan bawan nashi kuma Allah ne ya arzuta wannan bawan nashi khubayban falamma kharaju bihi min alharam lokacin da suka tashi kashe shi akai taron dangi akai gangami ga wanda ya kashe baban mu zamu taimu daukan sa a kan shi ai shi harami a jahiliya ma yana da alhurma ba komai ba mutum yake buga gaban shi ba da molan kanshi yace kurmu zai yi a cikin harami a shi sanya ai muka yi bayani wancan karatun mu ne wa mudare wa man yurid fihi bi ilharin bi zulmi nuziquhu min azabil alim duk wanda ya yi yunkurin yin zalunci ko wuce gona da iri ko huto na huto da ubangiji to tabbas zan mu dandana mai azaba wanda take mai tsanani shi sanya lokacin da suka tashi kashe Khubayba ya suka ce to ba anan ba za a gan ba a tan'im za a gan tan'im shine karshen haddi karshen iyaka ta haramun garin Makka wannan inda yanzu ka same shi inda aka yi masallacin Aisha inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa dan uwanta Abdullahi ibn Abbas ne yake ce mai te ka dauke ta ka kai ta zuwa ga Tan'im Abdullahi ibn Zubair ne ko ka kai ta zuwa ga Tan'im idan ta gama idan ta tafi ta dauko harami ta dawo garin Makka ta zo ta yi umrarta ta intariske mu a wuri kaza muna nan muna jiran ta shine irin gata wanda aka yi wa al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama albarkatin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta duk matar da ta samu kanta irin halin da Aisha ta samu kanta to ba wani abu ta taita ida ta yi aikin ta abinda ya sawaka min gairi an tatufi bil baiti ba tare da ta yi tawafi ba da dakin Allah za ta yi tsayuwa Arafa za ta yi kazanta kurum wannan tawaful ifada ne za ta jinkirta har zuwa lokacin da haidata za ta karasa idan ta gama kuma inda umara akan ta zata yi tan'im ta zo duk da kasancewa matsala ce wanda take da sabani wurin malaman fiqhuwa suna ganin a'a ai wannan miqati ne ga mutanen garin Makka misalin ba zan tashi ba daga nan in tafi garin Makka ba in tafi in zamna ko in tafi garin Madina in dauko umara in zo in yi kuma in yi yunkurin yi wa wani na umara in ce in tafi tan'im in dauko umarar da sunan wani in dawo nan cikin harami in zo Makka in zo nan masallaci in yi aiki na umara in yi sai in sarki wani suna ganin abu ne wanda zai yiwuwa saboda kai ba mazaunin garin Makka ba ne ba an yi shi ne garin dalilin mutanen garin Makka ya kasancewa matsala idan ka dauka zaka gani sauki ne al'umma sauki ne ubangiji ya sawo al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani bai da halin daga nan zai iya tashi ya koma can Zulkhulaifa ya dauko miqati wani bai da halin da zai shiga jirgin ruwa ya tafi inda za a iya dauko miqati ya biyo hanyar Jidda ya dawo garin Makka kaga abu ne wanda yake mai wahala ya sanya wa'ansu suka yi rangwame irin wannan rangwame me ne ubangiji ya ba al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in umara nawa kake so idan ka shiga kana iya zuwa nan tan'im wajen harami ka dauko umaranka ka dauko ka dau niyya da sunan zaka yi wa wani ko zaka yi wa kanka ka so kai saboda wannan shine ainihin miqatin mutanen garin Makka wa khasatan suna ta'lili ai inda za a ce mutum bai zaman to ba kai da ka riga ka shigo garin Makka kwananka nawa a ciki ai kai ma ka zama dan gari madama ka shigo kuma wannan gari garin kowa ne idan ka shigo kai ma ka zaman to dan gari kuma wanda yake cikin kiji ma yana iya daukan miqati daga inda ya kamata a dauka misali ce wanda take da sabani amma dai gaskiya abinda ni nahi tahiya akan shi wanda nahi karkata dalilai wanda suka kawo gamsassu ya ganin mutum ya koma ya tahiya sake umara ko ya yi wanda zai yi wa anan tan'im babu wani haraji a cikin shi haka wanda ya suke mazaunin can ya tafi ya zamna yana jiran lokacin aikin hajji bai dauki niyyar aikin hajji ba yana iya komawa can tan'im ya dauki niyyar aikin hajjin shi ya zo cikin garin Makka ya aikin hajjin shi wannan alsahin da ba a yanzu ba yanzu da yake babu damar yin haka
wallahu ta'ala a'lam. Yake cewa falamma kharaju bihi min al-haram liyaqtuluhu fi al-hilm, yace lokacin da suka dau Hubayba suka huta da shi daga cikin harami suka kai shi inda ba harami ba dan su kashe shi. Qala lahum Hubayb, Hubayb sai yake ce musu da'uni usalli rak'atayn, ku bar ni in yi sallah rak'a guda biyu. Aka ce mai ba matsala, shi sai ya malamai suke cewa ai wannan shi ne wanda ya fara sunnanta yin sallah rak'a guda biyu kamun a kashe shi, ku duk wanda yake an rike shi ne a matsayin zalunci aka mai hukunci na kisa. Yace wannan kalkashin Hubayb ya samu wannan sunna, duk lokacin da yayi ta kuma Hubayb sai ya samu daren shi. A lokacin ne yake cewa ku bar ni in yi rak'a guda biyu, fatarakuhu faraka rak'ataini, sai suka bar shi yayi rak'a guda biyu. Wa qala, sai yake cewa bayan ya gama wannan rak'o'in na guda biyu, wallahi laula an tahbisu annabi juz'un annabi juz'un lazittu, yake cewa wallahi in ba dan kukkurin ga tunanin ba wai na ji tsoro ne akan kisan da za ku yi mini. Yace wallahi da sai na ƙara wannan raka'a, sai na ƙara wannan sallar da nayi, saboda ba wani abu mai dadi in ba sallar nan ba. Ke san ya duk lokacin da aka shiga cikin kumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa arina biha ya bilal, bilal ya kira mu zo mu yi sallah mu samu hutun zuciya, saboda sallah tana ba wa dan adam hutun zuciya. A lokacin nan yake cewa Allahumma ahsi ma'adadan, ya Allah ka gaggauta halakar da su ɗaya bayan ɗaya, kadda ka bar su, waqtiluhum badadan, kadda ka bar su ka kashe su dukkan su, wala tabqi minhum ahadan, kadda ka bar kowa daga cikin su, dukkan su wa'annan wanda suka aika aika ubangiji ka halaka su. Yake cewa walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi janbin kana fi llahi masra'i wa dhalika fi zati lilahi wa in yasha yubariku ala awsalin shadbin mumazzai. Yake cewa walastu ubali, yace ai ni bani da wata damuwa a rayuwata, hina uqtalu musliman, in dai za a kashe ni ina matsayin musulmi babu wata damuwa, saboda ai wa ma inda llahi khairun wa abqa, abinda yake gun Allah shine mafi alkhairi kuma shine wanzan mi za a yi da wannan duniya. Hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana an bashi zabi akan duniya, an bashi zabi akan abin da yake gun ubangiji, kamar yadda yake cewa inna abdan ayin, lalle wani bawa an bashi zabi akan abin da yake gun ku da abin da yake gun ubangiji, yace sai wannan bawan ya zabi abin da yake gun ubangiji. In dai kana da yaqinin musulmi kake, kana da yaqinin kana kan turba ta gaskiya, babu shirka a tare da al'amarin kanka, abin da aka umurce ka da aiwatarwa, to miye ma zaka ji fargaba akan ka mutu. Ta sanya duk da yana ɗaya daga cikin abinda Aisha take ingari, yake cewa manzo Allah waye yake san mutuwa? Ai ba wanda yake san mutuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin magana da yake cewa duk wanda ya so haduwa da Allah, Allah yana san haduwa da shi, wanda ya kyamata haduwa da Allah kuma Allah yana kyamata haduwa da shi. Shine Aisha take cewa wane ne yake san mutuwa manzo Allah? Ai ba wanda yake san mutuwa. Ya sanya lokacin da manzo Allah yake mata albishir, yake ce mata Aisha take cewa wayyo kaina kanta yana ciwo, sai yake cewa ai Aisha in kika mutu kin gani ko ai a gaban zaki, in kika mutu yace zan wanke ki in miki likahoni in kai ki in binne ki. Aisha ta ce haba, ai ban lamunta ba, yace kuma kana binne ni ka tayi zuwa ka koma cikin ɗaya daga cikin matekun ka ko, to kaga wannan irin abin da dai wannan, amma dai kuma ba wanda yake haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya binne wani, yana ɗaya daga cikin fadala wanda ana kyautata zato, insha Allah wannan mutumin ya sha, inda mutum ba na kirki bane manzo Allah baya yi mai haka. Sai mutum ɗaya shine Abdullahi bin Anan Ubayy bin Salula, shugabanmu da aukai na garin Madina, shine manzo Allah ya mai, amma dai bata ci ba, tilas azabar dai tana nan dai, innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira, shi dai yana nan, shi dai bai samu rahaman nan ba. Dida Umar ya zo ya shiga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan dan me san ya zai, yace ba matsala ba komai, ai shi al'amarin abun Allah yake, kuma Allah yake tabbatar da abinda yake daidai. Shine nan Hubayb yake cewa bani da wata damuwa, in dai za a kashe ni ina matsayin musulmi, ala ayi janbin kana fi llahi masra'i, yace in ma ta wani bangare ne mutuwata ta kasance ko kashewa ta kasance, yace alhamdulillahi wa zalika fi dhati lilahi wa in yasha, yace ai mutuwa da muka samu irin wannan mutuwar, kisan wannan da za a yi mana, ai akan tafarki ne na Ubangiji. Wurin kawai kalmar
kalimar la ilaha illallah ne mun huto karkashin umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun huto don mu daukaka wannan addinin mun huto don mu isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba wata damuwa akan haka yace wa in yasha yubariku ala ausalin shadwin mumazzai yace kuma ubangiji na idan ya so sai yayi albarka akan dukkan mata gaba ta gangan jiki na wanda aka sassara ta aka rarraba ta in ya ga dama sai ya hada ta yayi albarka akan ta wannan tsari ne na ubangiji shi yake yin abin da ya ga dama dan haka ba wata damuwa abinda Hubaybi yake wadi musu sun makama ilaihi abu surawa sai ya tashi zuwa ga shi shine abu surawa Uqbah bin al-Harith dai daga cikin iyan ba al-Harith bin Amir bin Nawfal yake cewa sai ya tashi sai ya kashe wannan sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Hubayba wani iko na ubangiji abu surawa sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kara mai yarda ga abin da yi amma dai kuma ya dawo ya bi baya ya bibi wa atbi al hasanata sayyi'ata tamuha wa khaliqun nas bi khulq wa khaliqin nas bi khulqin hasan ya bu wannan banna da yi da abu wanda yake mai kyau eh gashi nan in zan mu kiraye shi muna kiran shi da radiyallahu anhu Allah kara mai yarda kuma in baka mai hakan ba kai wa ubangijin ka laifi والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأن أكن صحاب من زعل الله صلى الله عليه وسلم واجب من يمن غنيم مسو يرجع تأوبنجي الله كغفر تامسو الله كسن جاموما مكسن تيرنسو يكي تيوا وكان خبيب هو الذي سكن لكل مسلم هو الذي سن لكل مسلم لكل مسلم قتل صبرا الصلاة يتي خبيب شيني واندي سنن تاوى قوة المسلمين واندى لوقت اندى اكي يمقرن ككيش يتي ابرن ان يركع قدابيو خبيب يسنن تامسو واندى ركع قدابيو لوقت اندى اكشيسو الصبر شيني دم مسلمين دى اكشيشي امسعين ارنكيشي دزالونتي yace wa abu surawa aslama yace abu surawa ya muslimta warawal haditha an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aga wannan ba karamin gata bane ba abin da yake kana shine lokacin da Asim bin Sabit yake cewa ubangiji ka ba wa manzonka labarin halin da muke ciki mu dai ba za mu yi ba ba za mu saki ba saboda ba a alƙawali da kawoshi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangijin shi ba shi labari kuma yake labartawa sahabban shi ridwanullahi ta'ala alaihi ga abin da ya wakana kuma a wannan halin ne da suka gusa daga nan sai aka ba da labari gashi nan Sabit an kashe shi wannan Asim bin Sabit an kashe shi ga yanda aka yi anan arraji harisatu qissatu arraji ga abinda aka yi gashi nan an kashe shi da kai dangin Uqba bin Bani bin Mu'ita wanda su lokacin da aka yi yakin Badar Sabit wannan Asim bin Sabit shi ya kashe ma'ayinsu shi ya kashe Uqba bin Bani Mu'ita lokacin nan da suka ji labari sai suka ce to fa he mun mai gunduwa mun kawo namun shigar makka an gani mun ba mun daukan mu ayin mu fansa yace da suka garzayo suka zo sai gashi nan suna kallon gawar shi amma dai ba wanda sai taba ta shi Abu Huraira da kai riwayar da ya kawo yake cewa abin da ya wakana shine kurum Allah sai yayi wa gawar shi gilgishin da aka yi mata udan zuma ne mazashi shigo kaga iko Allah suna kallon gawar ba wanda isa ya kusance ta ga tanan ta mai inuwa udan zuma ya ma gawar shi inuwa ba wanda isa ya tinka sun san meye udan zuma fat sai kashe dan adam suna kallon gawar wallahi haka suka fata bas taba ta ba wannan shi yake nuna mana lalle da kai mu'jiza wanda ubangiji yake yiwa yake ko da kai karama wanda ubangiji yake bawa sahabban shi haka shi ma Hubayb shi ma da kai abubuwa wanda suka faru da shi na daga karama kamar abinda Zainab take ba mu labari na daga abubuwan da yake samu arziki daga gun ubangiji idan muka leka wannan riwaya wadda malai ya kawo mana daga cikin labarin Hubayb shine zaka iya fahimta lalle da kai alama ta annabtaka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duk inda ya kasance aga abinda Asim bin Sabit yake cewa Allah ka bawa manzanka labari sai gashi din ubangijin ya bawa annaban shi labari abinda ya wakana duk abinda ka ji shi Abu Hurairah ya bada labari ba ai ba a gaban shi ba daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaji shine ya rawaito mana ya ba mu labarin abinda ya wakana haka idan muka leka hadisin zan mu gani lalle ubangiji yana iya ko ubangiji yana ɗaya daga cikin al'amarin shi ya kare bawa a rayuwar shi ya kare bawa bayan mutuwar shi wannan tsari ne na ubangiji in ya ga dama sai yayi ba wanda ya isa ya hana kaga wannan bayin shi ga sirrin ubangiji ya kare su haka asim ubangiji ya kare shi bayan mutuwar shi haka idan muka leka zan mu gani lalle bai dacewa ga musulmi a duk inda yake ya warware alƙawarin da ya dauka ko da game da kafirin shi kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawari game da kafirai bai warware musu alƙawarin da ya dauka ba amma dai su kuma kafirai yana ɗaya daga cikin halayensu shine warware alƙawari kulli idan sun dauka wa khasatan yahudawa yana ɗaya daga cikin abin da aka yabe su da shi ko aka zarge su da shi wannan bai dacewa ga musulmi duk lokacin da ya dau alƙawari ya warware alƙawarin shi sai dai kuma wannan hali ne na kafirai haka idan muka leka zan mu ga da kai abubuwa ko matsayi da fadala na wa'annan sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim kuma da tabbata karama lalle ubangiji yana iya ba wa mutane na gari karama a rayuwarsa ta duniya haka a bayan mutuwar su kaga Asim ya samu karama bayan mutuwar shi Hubaybu kaga an tabbatar maka lalle ga karama wanda ya samu lokacin da yake rayuwa Allah yana arzuta shi da abinda babu shi a garin Makka kaga namu shine mu ji tsoron ubangiji a duk lokacin da muka samu kawunan mu ko an a wani hali muka samu kanmu mu sanya rigan mu ita ce jin tsoron ubangiji ubangiji ya bar alƙawari duk lokacin da zamu yi tsoron shi cikin al'amarin mu a boye ko a bayyane wallahi tallahi zai so mu zai kiyaye mu zai kasance tare da mu zai ba mu kariya zai mana duk abin da rai take bukata wannan alƙawari ne na ubangiji idan ka koma cikin alqur'ani daga nisa'i abin da ya gangaro kai daga suratul baqara abin da ya gangaro azzawa kasarun fasal zaka ga ubangiji yana yabon wa'inda suke da takawa innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imani innal ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa litanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha duka wannan suna karantar da kai lalle jin tsoron Allah yana iya gadarwa bawa soyayya innallaha yuhibbul muttaqina wallahu yuhibbul muttaqina duka wannan ayoyi ne wanda suke karantar da kai lalle in dai jaka ji tsoron ubangijinka to ubangijinka zai baka kariya zai soka idan kuma ya soka shi zai kasance komin ka komin ko ka ubangijin kai kuma yanda yake bayyana mana hadisin qudsi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai taba kusantuwa ba da abinda na farlanta mai ba face na so shi yace kuma yana ɗaya daga cikin soyayya yace bayan yayi farlan shi yayi abinda yake na nafila yace idan yayi hakan yace zan kasance jin shi wanda yake ji da shi in kasance hannayen shi wanda yake taba abubuwa da su kawuwan shi wanda yake tahiya da shi ganin shi wanda yake gani da shi kaga wannan ba karamin gata bane game da bawa ba idan ubangijin shi ya dauki ko ya jibinta al'amuran kanshi مالك يتيوا قال سعيد بن عامر سعيد بن عامر يتيوا شهدت مصرع خبيب وقد بو وقد بضعت قريش لحمه ثم حمروه على جذعة فقال اتينا هلرتي لوكتين دا aka kashe Hubayba an rigaye an yanyanka Qurayshawa sun rigaye sun yanyanka sun dadda salaman shi kuma sun dora wa wata taguwa ai ita ce aljaza sun dora mata fa qalu sai suke cewa atuhibbu anna muhammadan makanaka suke cewa shin kana so muhammadi ya kasance a gunka fa qalu sai suke cewa wallahi ma uhibbu an anni fi ahli wa waladi wa anna muhammadan shika bi shaukatin suke cewa wallahi tallahi bazan so ba wani abu bazan so ba in bazan so ba anna fi ahli wa waladi anni fi ahli wa waladi yace wallahi bazan so ba in kasance a cikin diyana da iyallaina ba wa anna muhammadan shika bi shaukatin muhammad kuma ko da daidai da wata ikaya ta same shi ko ya taka wata ikaya wannan shine soyayya ta sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka so shi sama da yanda kake san kanka sama da yanda kake san iyayenka sama da yanda kake san iyalinka sama da yanda kake san iyanka wannan ita ce soyayya ta gari ko soyayya tantagariyan soyayya da bawa ya cancanta ya yi wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama Umar wani lokaci ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi manzon Allah na waye gari ba wani wanda nake so sama da kai in ba kaina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa har yanzu ya kai Umar har yanzu yake cewa wallahi manzon Allah ba wani wanda nake so sama da kai da wani na in ba kai ba
wannan yake ba lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ana ya Umar yanzu ne imaninka ya cika yanzu ne imaninka ya cika wajibin ka ne ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da dukkan komai da komai a rayuwarka sama da kanka sama da iyayenka sama da iyalinka sama da ɗan uwanka sama da komanka haka ba ubangiji kuma yake mana inkari yake ce mana wallahi tallahi duk lokacin da zamu fifita soyayya kawunan mu ko soyayya diyan mu ko soyayya dangin mu akan soyayya Allah da manzon shi ko kuma soyayya ko kuma isar da sakon ubangiji yace to wallahi mu jiraya azabar ubangiji tana nan tana zawa a gaban mu shine qul in kana abaukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaratumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amrihi inda ya kasance diyan mu matan mu dangin ɗan uwan mu dangin mu haka kasuwancin mu fafutukar da muke yi ta yau da gobe sun yi muhimmanci akan Allah da manzon shi haka da jihadi da dawo kalmar la ilaha illallah ubangiji yace ko ku jinkirta har sai Allah ya zo da al'amarin shi shine azaba ta ubangiji sai ta zo muku haka wajibi ne mu so Allah mu so manzon shi mu fifita soyayya su akan soyayya kowa to sai ya karu bala da dukkan bid'a wanda yake cewa ai yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya amma dai zaka same shi karkashin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake aikatawa ba dai wanda yake tsayawa yayi to ina soyayya take shi kuma wannan mawaki wani dai mai waƙe yake cewa in dai lauka da hubbuka sadika illa ata'ata innal muhibba liman yuhibbu muti'u yake cewa in dai wai da gaske ne kana son wani in dai soyayya ta gaskiya ce ai da kayi mai biyayya yace ai shi wanda ake so ko ma wane ne ai biyayya ake mishi shi kuma duk lokacin da zaka ce kana son shi to wajibi ne kai mai biyayya yi wa manzanka biyayya shine biyayya game da Allahnka kuma wannan biyayya ita ce zanta baka lamanin yin abin da aka umurce ka hannuwan akan abin da aka hane ka samun lamanin shiga gidan aljanna kalkashin rahama ta ubangiji wa an ibrahim bin isma'il qala akhbarani ja'far bin umayya an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu wahdahu 'aynan ila quraish daga ibrahim bin isma'il yake cewa ja'far bin umayya daga baban shi ya bani labari lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi kadai ya kasance matsayin eclaireur matsayin dan leke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga quraishawa qala sai yake cewa فجئت الى خشبه حبيب سينا زو زوا ga wani icce wanda yake na Hubayb wa ana atakhawwafu al'uyuna ni kuma ina jin tsoron idanuwa yace faruqitu fiha fahalantu khubayban fawqa ila al'ard yake cewa sai na hawo sai na ga Hubaybun yace sai na ganshi ya sunbiya kasa fawqa ila al'ard sai yayi kasa yace fantabassu anhu ghayra ba'irin thumma iltafaltu falam ara Hubayban yace sai na kama hanya an mughayra ba'idin sai na dan yi baya da Hubaybin yace sai na juya na wayewaya daddan in ganshi yace wallahi ban ganshi ba walaka annama ibta'altuhu al-ard yace kai ka ce kasace ta laƙumin shi yace kurum juyawar da nake yi babu shi ya bace yace falam yara li Hubaybin asarun hatta sa'a yace har yau ku sake ganin asar ba wani gurbi da Hubaybin ba ya bace yace na huta na ta yace wallahi ina dagawa yace kurum sai na ga Hubaybin yace ina dagawa ina ganin shi yace kurum sai ya kasa nan bayan da nake yi ina juyewa yace kamar ka ce ban taba ganin shi babu shi kai ka ce kasa ta lakume shi ce wannan karama ta waliyan Allah shi sanya a kullun tunda muka fara karatun da muke tambihi akan lalle da kai mu'jiza da kai karama mu'jiza shine duk abin da ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake sabanin hankali wannan shi ake kira da mu'jiza shi kuma ma sabata lin nabi mu'jizatan sabata li ghairin nabi karamatan duk abin da ya tabbata ga manzon Allah mu'jiza sai aka samu irin shi ko wanda yake kamantacceniya da shi abinda hankali baya dauka a ce dan adam yayi shi to wannan ana kiran shi a matsayin karama na wani dan adam ita kuma wannan karama tana samuwa ne ga mutane na gari a duniya
mutanen da suka bi Allah suka bi manzon shi su ne ake kiran su da waliyan Allah ba waliyi ba wancan wanda yake batar da mutane ba waliyan Allah waliyan Allah su ne wanda ubangiji yake bayyana mana la khawfun alaihim wala hum yahzanun ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun lalle waliyan Allah su ne wanda babu tsoro a tare da su kuma babu bacin rai bakin ciki a tare da su lokacin da za su bar duniya a lokacin nan waliyan taka take tabbatuwa mutun yake tabbatarwa kanshi shi ma yana daga cikin waliyan Allah shine za a zo a maka albishir lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da albishir a rayuwarsu ta nan duniya a gobe kiyama shine la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tare da kai akan abinda zaka tarar in an amshi ranka a gun ubangijinka haka kuma babu bakin ciki na daga abinda ka bari matanka da diyanka da dukiyarka ubangiji zai dau alƙawarin zai sanya su ta hanyar da ta dace wannan sune waliyan Allah sune wanda suke tabbatar da waliyan taka su lokacin mutuwarsu to ire-iren su sune ubangijin sa yake yi musu karama idan kana so ka tabbatar sune suwaye waliyan Allah yake cewa sune alladhina amanu wa kanu yattaquna waliyan Allah sune wanda suka yi imani suke da takawa ita kuma wannan takawa ubangiji ya bayyana mana ya ake a same ta da kuma cikin suratul anfal ubangiji yake innamal mu'minuna alladhina idza zikra Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minun na haqqa yake cewa mummune na gaskiya sune wanda idan suka zo aka karanta musu aka tunatar da su ubangiji zakatansu za ta rauraya zakatansu za ta shiga cikin hayyacinta yace kuma idan aka karanta musu ayoyi na ubangiji za ta kara musu imani kuma suna dogaro ne akan ubangiji ba ruwansa da wani mai laya mai guru ko wani malam boka ko wani kurum dogaransu a gun ubangiji yake cewa kuma sune masu tsayar da sallah suna bayar da zakka abinda muka ba su suna ciye suwa yace wa'annan su ne suke suka amsa sunan mu ne na gaskiya to wa'annan duk wanda bai cikin wannan tsari wallahi tallahi in ya kun duhu yana ce maka shi wali ne kace shi innan makaryaci ne saboda waliyan takan nan tana samuwa ne kalkashin jin tsoron ubangiji shi kuma ubangiji ya faɗi mana yanda ake samun jin tsoron ubangiji sai da imani sai da aiki na gari to bai aikin ba bai imani ba tunanin shi akan wani ya sa ya samu wannan waliyan taka ta sanya a kullun nake karanta wannan hadisin lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana irin wannan mutane na gari waliyan Allah wanda suke da karama sune ubangiji yake bayyana mana ash'asa rubba ash'asa akbara madfukun bil abwab law aqsama ala Allah la abara yace so da yawa zaka same su gashin shi ba wani ba a jara ba tuwa jikin shi ba wata tuwa ba wanda za ta zo a gani ba yace kai inda zai zo kofar gidan wani za a tunkuɗe shi a ce tahi ka ba ma mutane wuri shine madfukun bil abwab duk lokacin da zai zo kofar wani mai hali za a kora shi a ce tahi ka ba ma mutane wuri ba irin ku ake bukata a kofar gidan nan ba yake cewa to ire-iren nasu law aqsama ala Allah la abara da kai wani abu wanda yake yi wa ubangiji ya yarda yayi imani da Allah ya tsaya yana jajircewa wurin abin da yake farilla ne a gare shi yayi hasali ma yana karawa da abin da yake nafila yake cewa wallahi da zai rantsewa Allah yace sama he tayi ruwa wallahi sai tayi ruwa da zai ce Allah sai ka ce su da kowa sai ya ce su kowa Allah sai ka ba wani kaza wallahi sai ya bashi ubangiji ba zai taba hana shi ba abin da ya rantsuwa akan shi ko da abin bai yi wa wallahi tallahi sai ka gani to ire-iren su wa'annan sune waliyan Allah kaga wannan idan aka tambaye ka menene yayi wa ubangiji tsabagiran imani ne da yarda da ubangiji gashi nan ubangiji ya yi abinda ba a yi wa wani ba abinda aka yi wa mace wadda tana da ɗaya daga cikin manya-manyan mata na duniya wani tace Maryam alaihi Maryam ma'aiyya annabi Isa alaihi salatu wassalam abinda aka mata shine aka ma Hudaybiyah ga Allah shi tabbata a gare shi Allah ƙara mana imani Allah ƙara mana soyayya ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sanya mu tashi tare da su a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tabbatar mana al-mar'u ma man ahabba yawmal qiyama mutun yana tare da wanda yake so a gobe kiyama wallahi duk wanda ya so wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ba zai warware alƙawarin shi ba tabbas sai ya tayar da shi tare da wannan sahabi a gobe kiyama Allah ta ƙara mana soyayya ta sahabban shi ridwan Allah ta'ala alaihim abinda makaranta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana dan uwa da abinda arziki da suke fara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki muna tausali ga wannan zama da muka yi
abin da rai ta kudurci na alkhairi Allah ya tabbatar mata da abin da yake sharri ne game da rayuwar mu game da addinin mu game da iyalin mu game da yanda gobe mu na fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya bar da lamana da mafi alkhairi da yawa da yan uwa suna fara addu'a muna fatan ubangiji ya shiga cikin al'amuran su ya biya bukatun su ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka da yiwu sai amma albarka da yiwu abin da ya arsta mu da shi ne daga ilimi ne daga dukiya albarka da yiwu sauran kwanukan mu albarka marasa lafiyar mu dake gida da wanda suke asibiti muna fatan kowa ubangiji ya koro mai manzon sauki ya sanya abin da yake zuyayi da shi kafara ne a gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum